To bakoncin mu a dandalin VOA ya sake samu.
Assalamu alaikum. Sunana Sani Sila Katsina, executive producer ne na Funafunan Hausa, kuma ni ne secretary na Arewa Filmmakers, National Secretary na Arewa Filmmakers Association of Nigeria, ni ne president na Content Providers Association, Hausa Content Providers Association of Nigeria.
Kenan ku masu samar da shirye-shirye ga gidajen
talabijoji na ƙasa na duniya ba na ƙasa ba.
Na duniya. To ya akwai wasu ka'idoji da mutum zai bi kafin ya shiga cikin jerin masu bada shirye-shirye ga gidajen talabijin?
Ai, shirye film din ma kanshi akwai ka'idojin da zaka bi kafin ka iya shirye film din, kuma ka san me suke nema, ka san abin da zaka basu. To shi yasa sai wani bincike ne mai tsawo, wanda sai kana dan kungiya ko kuma in kana da sha'awa sai ka nemi wanda ke ciki sai maka bayani sai kuma kai.
To an lura yanzu yawanci masu shirye fina-finan nan sun daina shirye fina-finai na kallo a gidaje, sun fi mai da hankali a gidajen talabijin ko a sinima. Shin hakan ci gaba ne mai jawo haka?
Ai, wannan ma da ake bada a gidajen talabijin gidajen suke shiga, ba wai ka ce wanda zaka sai CD a kasuwa.
Sai
dai
ka kalla
a gidan TV? Wanda zaka sai CD kasuwa ka kai shi ne aka fi bari, saboda yanayin kasar ne ko yanayin zamani ya zo da CD ya ba amfani a gidaje. So mostly satellite suke kallo, to ya zaka ba mutanen da ke za su samu su a satellite din suna gidansu kalla. Duk irin fina-finan iri ɗaya ne, ai ba wai bambance gare su ba.
Ai, abin nufi tunda yanzu kaman kamfani ne ai zai sa yanzu ba a kasuwa mutum
zai. To ai shi ne na ce yanayi ne na canji na zamani ya zo da wannan. Da ai BHS ake yi, ta zo ba BHS. In kai BHS yanzu ka kai asara. Aka zo CD, aka bar CD, aka tai DVD, aka dawo CD. To yanzu gaba ɗayan wannan, inda za ka buga ne ka saida, yawancin gidaje ba su da. In ka shiga kamar let's say gida 100, ka shiga da wuya ka ga gida 20 ko 30 masu DVD ko masu CD. Saboda zamani kowa satellite gare shi yana kallo cikin satellite. To ya kake son kai ma kayanka su kai satellite din nan? To shine sai ka hada content ɗinka ka saida masu gidajen talabijin, su kuma sai su ba jama'a.
Shi wannan content ɗin da kuke bayarwa, akwai kalubale?
A duk sana'a akwai kalubale. Sana'a ce yanda kowace sana'a take. Idan kai mai kyau mostly zaka ga da kyau, in kuma ba kai mai kyau ba zaka ga sai ka amido maka abin ka kaje kaje.
Menene riban da kuke samu a irin wannan da kuma aka san hakan?
Riba gaskiya fi sabilillahi akwai riba, amma ga wanda yayi mai kyau. Ita kuma sana'a dama wataran zaka ci riba, wataran ka fadi. Sana'a film sana'a ce kamar kowace irin sana'a. So saboda haka ka tsaya kai mai kyau ka tura, insha Allah zaka ci. Kuma akwai sabbin kafofi banda shi, akwai VOD, akwai YouTube, akwai other channel
da
VOD kamar video on demand a kan internet ne zaka sa video on demand. Mutum na daga gidanshi, kamar yanda zaka buga CD ka kai kasuwa, yana daga gidanshi zai saya kuɗin, kuma zai crediting in your account.
Zai yi Hausa Film sun fara wannan?
Ana yi mana
tuntun. Shi wannan idan ana yi ba satar fasaha, tunda yanar gizon nan
ai ba. Dole akwai satar fasaha ita ce number one. To amma zamani ne ya zo da, idan ka duba maybe majority wanda za su sayan, in ka mai da kuɗinka ka ci riba, dole wani ba za ka hana shi ba. Mutane ne ke cikin harka ta haram, amma ana nuna musu ba sa gane. A duk inda za ka ɗau abu da ba naka ba, ka saida ka karɓi kuɗin da ba naka ba, haramci ne.
Kenan su masantar fasahar yanzu ilminsu bai kai su je ka suna ko YouTube ɗin
su kan ɗauko a YouTube ɗin su sata su je su yi. To amma mutum nawa za su iya ba su kuma? Ai, akwai limitation. Ita harkar fim ba yanda za a yi ba a farisi ba. To amma in kana da kafofin da za su baka kuɗinka kafin su cika ci, unlike sanda ake buga CD-in shi kadai, kana buga CD wani zai ɗauka, yau kana buga gobe ya riga ka inda baka je ba, kana kai naka ba za a saya ba. To wannan ko duk da yana ɗaukan nakan ya riga ya nisa, tunda a inda ka sa ya gani ya saya, kafin ma ya ɗauko ya yi wani ya riga shi ya je ya baza, ka mai da kuɗinka kuma ka ci ribar ka.
Yanzu abin da nake son ka gaya ma a irin waɗannan gidajen TV da satellite ɗin da kuke sayar musu, kukan fuskanci matsala? Misali kun shirya film ku ba su, su kuma su ce wannan bai mana ba, kuma
dole wani zai ce bai ba, dole wani za a ce bai ba, kuma wani gidan talabijin ɗin za su ga suna da adalci, wasu ba su da adalci. Mutum ne zai zo da gidan talabijin kawai sai ya gaya ma farashin da ya ga dama zai sayi film ɗinka, kamar Arewa 24. Ba haka ake rayuwa ba, ya kamata a zauna a tatance a yi magana. Yanzu kamar DSTV recently sun ƙara kuɗin fina-finai. To amma Arewa tun yanda take saye da, duk lokacin Dr. Sarari suna saye da daraja, sai suka yanke kuɗin, suka maido in naira daga dala, da dalar in nairan ma suka ƙara yankewa 110,000, sun fi kowa coverage a duniya. For God's sake, ya kamata a ce Arewa tana sayen duk film ɗaya at least not less than 500,000 wallahi. Amma ban ga dalilin ba, da muna ba ku kuna amfana yanda Arewa 24 ke amfana. amfana da mu, ta bi mu location wajen yan uwan mu, ta kira mu mu je mu yi musu duk abin da suke so muna musu. Sukan ma'aikatan mu duk da suna amfani da su wani lokaci su watsar da su, mukan ba su ma'aikata su dauka, sun using din mu for every angle. Amma for God's sake, a ce film 100,000 kamar Arewa 24
film daya 100,000
100,000 DSTV na sai 800,900. Ai kin ga wannan zalunci ne.
To ya akai suke sayan haka yawa kuka yi
ba yanda zakai, suna taking advantage na kasan ne da talauci yayi yawa da ba yanda zamu yi in baka basu ba yanda zakai. Yanzu kamar maganar nan da nake ana iya cewa ba a sayan sani ban damu ba tunda mai kyau nake, in kaga dama kakka saya ban yi badan DSTV, ban yi badan Arewa, ban yi badan mai. Amma gaskiya abin cewa wanda yake duba youth na Najeriya, kana so ka basu sana'a, ka taimaka musu, at least ka inganta sana'a su, ko baka basu gudunmawa ba, ka sai abin da daraja, kaka sai a wulakance inda gobe ba za su iya yi ba.
Kun kalubalance su?
Mun kalubalance, na kalubalance su, ka in ce kan jama'u, saboda gaskiya ne wannan abin nake fadi. Akwai zafi a ce kamar Arewa 24 120,000 suke sayan film daya.
To banda wannan, sai wani irin kalubale kuke fuskanta?
To kalubale kuma gaskiya
shine
kawai yanda wasu gidajen talabijin ke zuwa yawa, yanda akwai kuma didda dai akwai wasu wanda sukan dade basu biya, akwai wanda suke saye a wulakance. Kawai babban kalubale ya za a yi abinka a mai kuɗi, ka kasa kayanka kasuwa, kawai a yanka ma duk abin da aka gana ma shi za a siya, shine babban kalubale a wannan harkar.
Sai sun biya ku kafin su fara saka ku, sai sun
fara, sai ma wani ma zai karba ya saka bai biya ba, yayi abin da yake yi, sai daga ba biyan ma sai an ga dama wata tashar saboda rashin kunge, shi yasa muka yi wannan kunge.
Idan ba su biya ba, yanda za a yi ku kai karan,
ta yaya zaka kai, kai kadai nawa gare ka kai film din, nawa zaka dauka ka kai karan, wa zaka dauka a matsayin lawyerka? Amfanin yin wannan kunge kenan ta Hausa Content Providers Association, shi dalilin da ya sa muka yi ta kenan, ba tai wata ɗaya ba da yi kafawa, kuma in Allah da zamu kafa.
Menene muhimman batutuwa da wannan kungiya za ta duba?
Na ɗaya, kwatar ƴancin duk wani mai shirin film, kuma da duk wani wanda ya zo da gidan talabijin ɗin shi, sai an negotiating nawa zaka sai film ɗin mutane, idan baka yadda ba a hana kowa ya bashi. Ai mun ga irin wannan dokokin a Afcon, in baka da rajista da Afcon ba za ka kai tallaka wani wuri ba. Okay. Dan me mu za a yi da mun samu mun ɗebi matasa da yawa, mun ba su aiki, mun rage duk wani abin nan da zai dinga zuwa ƙasa. Amma kuma ka zo ka dinga wulakantar da kaso kake su matasan nan zuciyar su ta cire su ba wani harkar su koma abubuwan da ba daidai ba ne.
To wannan committee da haɗin gwiwar, kun yi haɗin gwiwa da wata hukuma ta gwamnati?
Ai da yake sabo kungiya ce, yanzu aka bude ta, aka yi mata rajista. The first thing shine an mata CSC. An mata CSC, to me za a yi yanzu? Sai aka sa committee su fito da ka'idoji, da next thing sai a tai wajen courtesy visit zuwa gwamnati da faɗi musu kuduran da ya kamata, da taimakon da muke so su ma su shigo ciki a ciki, saboda duk muna da mun aika da takardun mu, duk zamu tura takardun mu duk inda ya kamata, mu kwatan mu kan mai yanci, wallahi sai mun kwata.
Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.